أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafi Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta Sumbu yawmuna 19 ga watan Rabiul Awwal 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 15 ga watan 2022 miladiya. Muna fata Allah mana muwafaqa. Wannan kuma shine darasinmu na 7 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna cikin babu dukhulil khala'i wal istiqama, kana a kalkashin kitabu tahara. Muna babi na shiga wajen biyan bukata ko mu ce makewaya, wal istiqaba, da kuma yadda mutum zai yi ya gusar da kazamta ko najasa wadda take jikin shi. Wannan babin yana bayani game da wadannan ababe guda biyu. Darasi wanda ya gabata mun fara hadithi na 11 a cikin littafin na farko, kuma a cikin wannan babu. To mun ga tarjumar shi, amma ba mu ga ba sauran bayanai akan shi. Muka ce insha Allah mun darasi na gaba, in muka zo za mu fara karanta shi, sannan kuma sai mu faɗi ragowar bayanai wanda suke da alaka da hadisi na 11, sannan sai mu ja hadisi na 12 bi iznillah. مالك جوا الله جبنش دغفر الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. انتونا حديث أخرجه البخاري في الوضوء ومسلم في الحيض. Mala ya ce al-khubut bidon min kha’i walba jam’u khabith, wal-khaba’ith shi kuma jam’u khabitha, ista’aza min dhukurani shayatini wa inatihim. Muka ce wannan hadisi na Anas ɗan Malik ke da tabbata a gare shi, ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza dakhala al-khala’a, muka ce iza arada an yadkhula al-khala’a, kenan idan ya nufaci ya shiga wajen biyan bukata in abin ya kasance ba a daji ba ne. Amma a cikin daji ne muka ce a wannan lokacin ba a bukatan tawilin iza dakala, a ce iza arada. To sai ya faɗi wannan addu'ar: Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Muka ce khubuth an yi dabtin shi da nau'ika guda biyu, ko ka ce khubuth. Idan aka ce khubuth, mala ya fassara cewa ana nihin ma'ana shaidane mazaje. Amma aka ce khubuthu bitaskinil ba, ana nihin ashar. To idan ya dauki ma'ana ashar, kaga shaidannan ma suna cikin shar. Dan haka muka ce ma'ana ta biyu tafi gamewa akan ma'ana ta farko. Dan haka ne mallam ya mana tsokaci akan cewa lalle mutum yambage lil qa'il mura'at hadha al ma'na al am, kenan wanda zai wannan addu'ar to ya kula da ma'ana wanda take gaman ma. Daga ce ina neman tsari da mazajen shedannai da mataye, daga ce ina neman tsari da dukkan wani sharri wanda har ya kunshi aljannan da kuma wato gazamtar da zaka zubda dukkan sharri ma duk wani sharri kaga ka fadi lafazi na biyu bayan ka fadi na farko ko ba haka ba naka kenan mallam ya tsokaci akan cewa mutun ya kula da wannan ma'anar kace khubs kaka ce khubu khubs to kenan nan dai wannan shine tafsirin da muka yi na wannan hadisi wannan hadisi yana dauke da ma'ana babba wanda yake nuna mana cewa annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato a kowane lokacin shi yana kokarin maida al'amarin shi zuwa ga Allah ta'ala hatta a cikin irin kananan ababen da mu muke gani kanana ne muke ganin kaman zamu iyawa kanmu to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ba haka yake ba a kowane hali a kowane yanayi dan haka kaga shiga ban daki ne amma sai da ya nemi tsari da Allah kuma ya dogara ga Allah ta'ala game da dukkan wani sharri haka nan kuma ya nemi tsari ga Allah ta'ala daga wannan sharrin hatta najasar da yake jikinka ka nemi taimakon Allah Allah madaukakin sarki ya maka tawfiki ya datar da kai ma'ana wajen wannan aiki kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi mahfuz ne bil isma ko kaga shi kararre ne da kariyar da Allah ta'ala ya bashi amma duk da haka ya khafu min ash-sharri wa ahlihi annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin tsoron sharri da ma'abuta sharri yana da kuma isma amma yake wannan addu'ar to abinda yake yi cancanta ni ko kai mu fi ba da muhimmanci sosai akan wannan wanda shi yana da kariya amma jin yake tsoron sharri da masu sharri shedannai da kuma duk wani abin da yake da alaka da su da duk wani abin da yake da alaka da sharri dan haka dai hadisin yana nuna mana wannan sai mallam ya ce ma yu'khadhu min al-hadith abinda zamu fahimta ko zamu fa'idantu da shi a cikin wannan hadisin abu na farko shine istihbabu hadha du'a inda iradati dukhulil khala mustahabbancin sunnancin yin wannan addu'ar yayin da mutun ya nufaci shiga ban daki yatma'anna min ash-shaytani ko min ash-shayatin alladhina yuhawiluna ifsada salatihi domin mutun ya samu amuntuwa ga shedannai wanda gurunsu su lalata ma mutun sallar shi su lalata ma wato a ibadarka kaga yayin da zaka shiga in ka nemi tsari da Allah da su daga dukkan wani sharri kaga ka samu kariya ka samu amuntuwa kenan tunda su kullum koda ba su shige ka ba suka cutar da kai to za su yi kokarin su lawwasa maka tsarkin naka ya kasance bar gurbi ne bai cika ba da dukkan wata dabara da za su iya yi domin su cutar da kai ta wannan bangaren fa'ida ta biyu إن من هذا الشياطين أنهم يسببون التنجس فأتونا لك تشكين شوتر ويشي لنيك لن أدم سنة قدن سببا ومتن أبن زي سا يسامن جسا لتفسد صلاة العبد دن سلر باوا تلالا چي هنا واتان غني فهذا متن فيستعد منهم sai mutun ya nemi tsari daga gare su liyattaqi sharrahum dan ya kare kanshi daga sharrin su yayin neman taimakon Allah a cikin wannan al'amari abu na uku shine wujubu lijtinabin najasat wajibcin mutun ya rika kokarin ya kare kanshi daga najasa ta kowace hali yana mutum ka shiga banɗaki ka kakkare ka ba da dukkan gudunmuwarka da ƙoƙarinka na ƙoƙarin kare kanka daga najasa kuma wa amalul asbab al munjiya minhu duk wani aikin da za ka yi wanda zai sa ka kare kanka da najasa wajen biyan buƙata to kai ka ɗauki wannan matakin mallam ce faqad sahha haƙiƙa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama anna adama taharruz min al bawl lalle rashin taka tsantsan game da fitsari mutum ya zo ya yi shi kawai kace-kace ba kwanciyar hankali babu tsari to min asbabi adabil qabr rashin takatsantsan game da fitsari sababi ne daga cikin sabubban yiwa bawa azaba a cikin kabari. To ga waɗannan abubuwan duka ababe ne wanda ya kamata a kula da su. Kuma daga cikin abu na hudu wanda za a fa'ida da su a cikin wannan hadisi shine cewa yayin da mutum zai gabatar da wannan addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. To kafin ka gabatar da wannan, ka fara gabatar da bismillah. Sai ka ce bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Domin wannan ya zo a cikin wadansu hadisai, har ma hadisi ya zo a cikin Ibn Majah daga Ali ibn Abi Talib. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa satru ma baina awrati bani adam wa a'yun ash-shaytan qawlu bismillah, ko kuma kala sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato katangancewa da sanya kariya tsakankanin al'auran diyan adam da kuma idanuwan shaytanu shine fadar bismillah. Kaga ko a sarari kake ko a ina kake kana cewa bismillah, to ka katangance kanka daga mi, daga fadar mana kai daga idanuwan ko kuma idanun shaydannai ba za su ganka ma balle ma su cutar da kai. Ina wata an gane da haka kenan, da yana daga cikin abubuwan da ya kamata kafin ka fada to ka ce bismillah, sai ka fadi a wannan addu'a. A wannan shine game da abin da ya shahi wannan hadisi na 11. Sai mu je hadisi na 12. Malai ce da hadisi tsani 10, hadisi na 12, an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ataytumul gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata bighaitin wala bawl wala tastadbiruha ولكن شرقوا أو قربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وأن حديث أخرجه البخاري في الصلاة هكذا إمام مسلم في الطهارة. وأن حديث لنا أبو أيوب الأنصاري يدعى الله تتبت أغريش يكي تشوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشوى إذا أتيتم الغائط إذن كوكزو غائط أنا غائط أنا نهي ورم بيهم بكاتا ماليكي الغائط المطمئن من الأرض معنى قصى وري وليكي لا يي جارره a saman kasa shake kinin shi al-ghaib. Malai ce wa kanu yantabunahu li qada'il haja, su ma'ana sun kasance suna nufan irin waɗannan wurare domin biyan bukatun su, sai suka samu wani wuri wanda yake daidaitacce, to nan suke zuwa domin su biya bukatun su. Fa kanu bihi 'anil hadathi nafsihi, sai aka yi kinaya da shi hadisin karan kanshi. Ina ta fahimta kenan bancin a faɗi magana game da shi bayan garin, a faɗi sunan shi uru-uru, sai aka sakanta, sai aka yi mi, sai aka ari wata kalma aka yi amfani da ita ana nihin bayan garin, amma kuma aka kirayi wurin da ake yin shi bayan garin. Ina ta gani wannan kuma ladabi ne na musulunci, ko balma ladabi ne na mutuntaka. Zaka akwai wasu abubuwa na rayuwa na yau da gobe an san su haka suke, amma ba a cika kiran su ba da sunayen su haka free fallo auto healing gaba gadi a faɗe su, sai dai a dan saka ya haka. Kuma wannan shine lahajar Qur'ani. Qur'ani yana magana akan jima'i, take aula mustumun nisaa, ko kuka shahi mata, amma na nihin me kinaya ce game da mi jima'i. To irin waɗannan abubuwa ne da yawa, hatta kuma a Hausa akwai irin waɗannan kinayoyin, ko ana nihin wani abu kaza amma sai a dan saka ya, to wani abu ne mai kyau, ba so komai ka fito fili ka faɗa.
Na'am, sunan ne da yawa ba yan wannan ba. Tayyib kenan idan aka ce idza ataytumul gha'ita mana idan kuka zo wurin yin bayan gari amma musan cewa asalin kasa ce wadda take gyararra wadda take mana da dabbabiya wadda ba ta bukatan babu wani tashin hankali babu wani kuzumzu babu wani waye da zaka je ne ka samu biyan bukatan ka lahiyayye to shine al-gha'it to idan manzo yake cewa kenan idan kuka je wa wannan gha'it sai yace fala tastaqbilul qiblata kadda ku fuskanci al-qibla bi gha'itin da gha'it kai gha'it na farko ba shi bane gha'it ne idza ataytumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bi gha'it idan kuka je gha'it to kadda ku fuskanci al-qibla da gha'it kina gha'it na farko ba shi bane nabi gha'it na farko wurin gha'it na biyu kuma mi kenan abinda mutum zai fitar na bayan gari ina wata gani da aka dan aka ce gha'it mafi yawa a larabci ana nufin bayan yake ce bayan gari au gha'it ko bayan gari to yana daukan wurin kuma yana daukan shi kanshi wannan al'amari kenan ka ku fuskanci al-qibla da bayan gari wala baulin ko fitsari kenan idan za ku yi bawli ko yanzu za ku yi bayan gari to shari'a ba ta yadda ba ka fuskanci al-qibla kai kuma yace wala tastadbiruha kuma kada ku bata ita ba kada ku bata baya idan za ka yi bawali kakka ba al-qibla baya ma'ana ka kalli ina ka kalli yamma kuma kada ka fuskance ta ma'ana ka kalli ina ka kalli gabas ko ba ka ba sai yace walakin sai dai sharriku au garibu mana sai dai ku kalli gabas ko yamma mallace ce ai abinda ake nihi ittajihuna awal mashriq awil maghrib kina idan za ku yi bayan gari ko za ku yi fitsari to ku kalli gabas ko yamma mallace ce wa hadha bin nisbati li ahli al madinati to wannan magana da ake yi ba da mu ake ba ana nufi ne ga mutanen Madina wa man fi samtihim da wanda yake ma'ana yanayin su wanda yake daidai da su ana nufin waɗanda suke arewacin Makka kenan ko Makka tana ina tana kudancin su to da su sune aka ce idan za su yi bawan gari ko za su yi to su kalli yamma ko su kalli gabas kenan kaga ina al-qibla take a wajen su kaga tana nan basu bata baya ba ko basu fuskance ta ba ina wata gani shine malai ke cewa wa hadha bin nisbati li ahli al-madinati wa man fi samtihim mimman la yastaqbiluna al-qiblata wa la yastadbirunaha idza sharraqu aw gharrabu kenan wannan ana nufin wadanda idan suka fuskanci gabas ko suka fuskanci yamma to ba za su ba al-qibla gaba ba ko baya to irin wadannan wato su ake ne ina wata gani kenan yanzu mu ummu ne sai a ce kada mi walakin za a ce shammilu aw jannibu ko mana ku kenan mu sai a ce mana to kada ku kalli gabas ka ku kalli yamma sai dai ku kalli arewa ko ku kalli kudu kenan walakin sharriqu aw gharibu qala abu ayyub yace fa qadimna shama sai muka zo sham kenan lokacin fatih kenan suka zo garin sham fa wajadna marahida sai muka samu marahid shi ma idan aka ce al marahid wannan jam'i mirhad ne wa huwa al mughtasal ma'ana wurin yin wanka ban daki kenan shima wa qad kannu bihi aidan an mawdi'i qada'il haja shima an yi kinaya da shi ne akan mi wajen biyan bukata to yace fa wajadna marahid sai muka samu ma'ana ban daku kuna kenan zamu ce fasara ko qad buniyat haqiqa an gina su na awal ka'abati suna fuskantan ka'aba haka suka samu ban dakunan garin duka ko mafi yawansu saboda su ba musulunci ake a can ba kafirai ne yanzu an ci su a yaki sai aka samu bandakunan nan suna kallon Kaaba sai yace fanan harifu anha sai mu dan kauce game da ita Kaabar wa nastaghfirullaha azza wa jal sai mu nemi gafarar Allah mai girma da buwaya kenan dai tunda suka shiga bandakin gashin dai an yi shi alƙibla yake kallo amma suka shiga sai su dan kaikaice haka to a wajen kaikaicewan ba lalle bane a ce sun yi mi sun kaikaice gaba ɗaya ko ta yi wata ran ka shigo ka manta sai ka fara mancan in ka tuna heka sai ka juya to shi nake cewa nastaghfirullah azza wa jalla game da wannan abin da ya abu a wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana dauke da ababe da dama waɗanda ake iya fa'idantuwa da su abu na farko shine annahyu an istiqbalil qiblati wastidbariha hala qada'il haja hani game da fuskantar alqibla ko ba ta baya yayin da mutum yake biyan bukatar shi manhiyun anhu to wannan halin za mu gani cewa a nan gaba sabanin malamin haramun ne makruhi ne ko ku dai al'amari ya kasance fa'ida ta biyu shine al'amru bilin irafi anil qiblati fi tilkal hala ma'ana umurni da mutun ya kaucewa alqibla a cikin wancan hali ma'ana ya kaucewa alqibla a cikin wancan hali idan ka samu wani gida kai je kaga cewa ga bandakin da yake to lalle kai kokarin mi kaucewa wato alqibla malici inna awamir ash-shar'i wa nawahihi takunu 'ammatun li jami'il umma lalle umurni umurni na shari'a da kuma hani idan suka fito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama suna game dukkan wa dukkan al'umma gabaki da ya shafi kowa ina watan gane malaci wa hadha huwa al-aslu wannan kuma shine asali idan manzo yace ayi ko ka ayi to wannan ya game kowa da kowa amma wa qad takunu khasatun li ba'dil umma amma wani lokaci kan iya hanin ya kasance an yi shi ne ga waɗansu keɓantattu a cikin wannan al'umma ina watan gane malace wa minha hadha al-amr daga cikin umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi amma ba ana nihin kowa da kowa ba waɗansu ake nihi wannan umarnin faɗan shi da yace walakin sharriqu aw garribu ko yace sai dai ku fuskanci gabas ko kuma ku fuskanci yamma ai wannan umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan al'umma amma mu ya shahe mu mu bai shahe mu suwa ya shafa malaje shine huwa amrun bin nisbati li ahli almadinati wa man huwa fi jihatihi wannan umarnin ya shahi ɗan madina ga waɗanda suke kwatankwacin madina suwa ne ne su ne mutanen da suke arewacin Kaaba ko suke kudancin Kaaba ina watan gane su kadai wannan umarnin ya shafa duk da cewa mun zo yi umarnin ya shahi kowa amma sharriqu aw garribu mu bai shahi mu ba saboda mu mu muna yammacin Kaaba da waɗanda suke wato gabacin Kaaba duk wannan umarnin bai shahi su wa ya shafa waɗanda suke arewa da waɗanda suke kudu ga Kaaba ina watan gane yawa malaci min man idza sharraqu sharriqu aw garribu la yastaqbiluna alqibla kenan daga cikin waɗanda idan suka kalli gabas ko suka kalli yamma ba su kalli alqibla ba to da su wannan magana ake ba da kowa baki an bayyana wannan ko sai fa'ida ta hudu malike cewa alhikmatu fi dalika hikimar da yasa aka yi wannan hali cewa idan mutun zai biya bukata ko bawali ko bayan gari to kai ya fuskanci alqibla kai ba alqibla baya hikimar wannan shine ta'zimul ka'batil musharrafa wa ihtiramiha ma'ana kan baba da girmama Ka'aba wadda take mai girma da kuma ma'ana kamba mata da bata matsayi. Faqad jaa fi hadithin marfu' haqiqa malaci yazo a cikin hadisi wanda yake an dangana shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idza ata ahadukumul baras idan ɗayan ku yazo yin bayan gari to falyukrim qiblatallahi azza wa jalla to ya girmama alqiblal Allah mai girma da guwaya wala yastaqbilul qibla kar ya fuskanci alqibla to idan wannan hadisin ya inganta kaga nasi ne ko sai dai malaci wannan hadisin akhrajahu ad-Daruqutni wal Baihaqi da sauran malamai sai dai malaki ta wannan hadisin Albani ya da'afa shi a cikin Da'iful Jami to wannan hadisin hadisin da'ifi ne amma dai hikimar da ta sa shari'a ta hana wannan saboda girmama ta Ka'aba wuri ne mai daraja mai girma mai alfarma wanda idan za a fuskance shi ana fuskantar shi ne da ibada mafi girma ta aiki ita ce sallah to bai kamata ba ko idan za a yi wannan hallo a rika fuskantar ta ina ta gane Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wato irin waɗannan ababe kada mutum ya rike shi kamar kayan wasa inda shara ta ce ai kokari mutum ka babbaka bakin iyawanka domin girmama duk wani abu na addini to wannan yana nuna takawanka yana nuna jin tsoron Allahnka yana nuna ma'ana girmama dokokin Allah da na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai fa'ida ta biyar malaki cewa al muradu bil istighfari huna kage ke cewa sai mu dan kauce ko yace wa nastaghfirullah azza wa jal sai mu nemi gafarar Allah malaki abin da ake ni da istighfari anan sai yace al istighfarul qalbi la lisani ma'ana istighfaru ma'ana a zuciyarsu ne tunda cikin bakaki suke ko ko mutum yana cikin halin biyan bukata to a wannan baya daga cikin girmamawa da kuma abinda shari'a ta bada dama kana saman wajen bandaki ko kana a bayan gari ko kuma kana bawali kuma kana astaghfirullah ba bai bai dai shi sama ne ta abinda istighfarin da ake ni a zuciye ne a cikin zuciya ne suke astaghfirullah amma ba na harshe bane malace li anna zikrullah bil lisani fi hali kashfil awra malace domin ambatan Allah yayin da mutun ya koranye al'aurashi wa qada'il haja da kuma biyan bukata kana bawali ko kana bayan gari mamnu'un wannan kamar hana shi baya daga cikin ladabi kinana ne istighfarin a ran sai dai za su yi ko kuma su jinkirta shi in suka fito sai su yi kaga ya kasance lisanin ne ko ba haka ba to wannan hadisi wato mun ji dai irin abin da yake cikin shi wannan hadisi na 13 yana da alaka da shi da kuma za mu ga maganganun malamai kenan sai mu karkare magana akan ita mas'ala malaki cewa al hadisu 13 hadisi na 13 an abdullahi bin umar bin al khattab qala raqitu yawman ala baiti hafsa فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وانا حديث شما أخرجه البخاري في الوضوء ده مسلم في الطهارة وانا حديث ميكي تشوى عبد الله بن عمر يدعى لا تتبت أغريش قال يكي تشوى رقيت barakitu bake ne raqaitu yawman ala baiti hafsa yace na wata rana na hau saman dakin hafsa kenan yaje gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan ko saboda ita hafsa ya ce ta umar kaga shi abdullahi dan uwanta ne to yaje wani dalili yasa sai ya hau saman dakin ta sai wannan lokacin yayi dace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin bandaki yana biyan bukata shi kuma bai sani ba shikenan yana hawa dakin sai idan shi ya kai zuwa ga wannan bandaki sai ya ce fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqdi hajatahu yana biyan buƙatar shi mustaqbil ash-sham ya huskanci sham kuma mustadbiral ka'aba ya baiwa ka'aba baya kinai da al'amari yake kaman ga garin Madina ana ko to ga Makka a arewa a gusuncin Madina ita kuma Sham tana arewacin Madina kuma ina ta gani to yanzu shi da ya shiga sai ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kallon arewa to yanzu in ya kalli arewa kaga yanzu ya ba Ka'aba mi ya kaba ya ba Ka'aba baya shi kuma wancan hadisin na Abu Ayyub mi yace yake cewa la tastaqbilu al-qiblata bighaitin wala bawlin wala tastadbiru ka a fuskance ta kuma ka a bata baya kuma shi wannan hadisin muttafaqun alaihi to yaya al'amarin zai kasance to malamai suka yi sabani a cikin wannan matsalar shine zamu ga maganganun malamai malai ce ikhtilaful ulama والتوفيق بين الحديثين za mu ga sabanin malamai da kuma yadda aka daidaita waɗannan hadisan guda biyu kaga a cikin abin sai kaman akwai cin karo ko ko ba kaman kaga a can an hana kaga yanzu sai mu ce a nan kenan in a haka ne mu ce aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da faɗan shi sun yi mi sun sha bamban a nan ya hana kuma an same shi wato yana yi to ya al'amarin ya kasance shi ne malai ce sabanin malamai da kuma hada waɗannan hadisan guda biyu malace ikhtalafa ulama fi hukm istiqbal alqiblati wastidbarha fi qada alhaja malumai sun yi sabani a cikin hukuncin fuskantan alqibla ko kuma bata baya wajen biyan bukata fa zahaba ila tahrimi mutlaqan waɗansu suka tafi zuwa ga cewa haramun ne yanke a sake babu kaidi ma'ana kawai haramun ne babu wani ko a ina kake ana fahimta haramun ne kenan a ko ina kake ko a ban daki ko a daji ko a ina kake waɗanda suka ce akan cewa kawai di inda kawai kayi haramun malai ce rawil hadith Abu Ayyub wanda yake akan wannan akwai marawacin shi wannan hadisi Abu Ayyub ya tahi akan cewa haramun ne ko kuma wannan istidlalin mai karfi ne ko arrawi adra bi marawa hakanan da imamu mujahid da imamu nakhai da imamu thauri duka sun tayi akan cewa haramun ne kawai ko ai na kake malai cewa nasara hadal qawla ibn hazm al-zahiri shi ma ya karfafi wannan magana na cewa haramun ne ka fuskanci al-qibla ko ka bata baya wa abtala siwahu min al-aqwali kuma duk wani magana da ba wannan ba shi ibn hazm ya kace da shi fi kitabihi al-muhalla a cikin litafin shi muhalla duk wani kaulin da ba wannan ba sai ya rusa shi ya tabbatar da cewa haramun ne babu wani tantama kuma wa huwa ikhtiyaru shaykhul islam ibn taymiya cewa haramun ne kawai shine zabin shaykhul islam ibn taymiya wa ibn al-qayyim da ibn al-qayyim wa qawwahu ibn al-qayyim ya karfafa wannan maganar na cewa haramun ne wa radda ghayrahu min al-aqwali kuma ya maida duk wata magana daga cikin maganganu in dai ba wanda tunu cewa haramun bane gaba daya maida su kenan yayi raddin su fi kitabaihi a cikin littafin shi guda biyu Zadul Ma'ad da kuma Tahdhibus Sunan ina ta gane ko masu wannan kaulin wahtaju bil ahadith sahiha sun kafa hujja ne da hadisai ingatattu alwaridatu fi an-nahy al-mutlaq wadanda suka zo suke nuna hali ne wanda yake yanki babu kaidi an zalika akan wannan ina ta gane wa minha hadithu abi ayyuba hadha alladhi ma'ana daga cikin wanda suka hudda da shi akwai wannan hadisi na Abu Ayyub suka fa kawo hujja kan mi cewa fuskantar ko ba da bayan haramun ne baya halitta ta kowane hali an ga kauli dai ko malai ce wa zahaba ila jawazihi mutlaqan wada kuma wadansu suka tayi akan cewa halak ne kawai ba ka da wani matsala ko a daji ko a cikin bandaki ka kalla ko ka kalla duka wannan ruwan ka ne akwai Urwa bin Zubair da Rabi'a da Dawudu Zahiri kuma muhtajjina bi ahaditha su ma sun kafa hujja da wadansu hadisai minha daga ciki hadith ibn Umar alladhi ma'ana su kuma suka kafa hujja da wannan hadisin nabi kenan ina ta gani wanda suka haramta mutlaqan sun dauki hadisi na farko da kuma waɗansu hadisan wanda suka ce kuma a'a halak ne mutlaqan tun daga an ga manzon sallallahu alaihi wasallama yayi kinan babu zancin hani to mun ji kauli bi ko sai kauli na uku malai ce wa zahabal a'immatu manyan malamai suka tafi irin su imamuna Malik da imamu Shafi'i da imamu Ahmad bin Hanbal da Ishaq duka sun tayi akan cewa sun tayi akan qauli bit tafsir kuma wannan qauli huwa marwiyun an Abdullah bin Umar shi wannan qauli na uku na karshe an rawaice shi daga Abdullah bin Umar marwayacin hadisi na biyu a cikin wannan matsala kenan ko a wannan littafin wa Sha'bi da imamu Sha'bi duka sun tayi akan mi ila tafsil fi dalika suka ce a'a wannan matsalar za a bi ta ne yanayin halin shi mai biyan bukata inda yake fa yuharrimunahu fil fada sai su haramta shi idan mutum a sarari kake ka ta yi gona ka ta yi fikini ka ta yi daji can za ka biya bukata ko wanda ma bai jin daɗin biyan bukata sai ya je can dahili to anan in ka je haramun ne ka fuskanci alƙibla ko ka bata baya in a daji ne kuma wayubi'unahu fil bina'i wa nahwihi suna halittawa idan a cikin gini ne a cikin bandaki ne a gine ai wannan tafsilin kaga ai da yace ya hana kadda a kuskance shi kuma kadda a bashi baya ko sai aka samu shi a cikin bandaki sai ya fuskance shi to wani hino ce kenan a cikin bandaki babu laifi a waje baya dace wannan tafsilin yana da karfi to suka ce wa yubihunahu fil fada'i wa nahwi malace wa hadha huwa al madhhab al haqq wannan kuma ita ce madhhaba ta gaskiya an gane ko alladhi tajtami'u fihi al adillatu al shar'iyyatu sahihatu wadhiha wanda dalilai na shari'a ingatattu wanda bayanin sahihi yake suke nuna haka malace fa inna at-tahrima mutlaqan kace kawai haramun ne yubtilul amala bi janibin min al ahadith kaga zai lalata mi yin aiki da wani bangare daga cikin hadisi ko ba haka ba wanda kenan yemi wanda ya haramta kuma wal ibahatu mutlaqan kadhalika haka nan kace ma halak ne mutlaqan to hallo ka lalata yin aiki da wani bangare na hadisi bangaren wadansu hadisi wanda suka yi mi wanda suka yi hani wancan ka lalata hadisai wanda suka yi ma'ana suka halitta nan kuma ka lalata hadisai wanda suka yi hani ana fahimta ko malai ce wa tafsilu amma kararrabe ka ce in a daji ne haramun ne in a cikin bandaki ne a kewaye yana halitta kaga yajma'u bainal adilla kaga yana hada tsakankanin hadisai ko kuma wa yu'miluha kulluha kuma zai aikata hadisan ga kowane hadisi ne yake a ciki kuma wa hadha huwa al-haqq kuma wannan shine gaskiya fa innahu ma'ama amkana al-jam'u bayna an-nusus wannan kaida ne a wajen malami duk lokacin da zaka iya hada tsakankanin hadisai wanda ake gani a zahiri kamar akwai cin karo in zaka iya hada su a lokaci guda su yi aiki ba tare da wani matsala ba wajaba al-masiru ilayhi qabla kulli shay kenan wajibi ne a tsayi akan wannan mazhabar saboda inda a ce matsalar ta zo ne kuma an san wane ne magabaci wane ne sai a rika mi tunanin annasu gurbin su ko to idan har ya kasance ana iya jam to kuma ba ma zancan nasu ko abin da ya kama da haka wannan sune dai manya-manya maganganu guda biyu amma akwai kauli na hudu wanda malam shi ma ya ambace shi anan yace shi ma dai ma'ana bai gaza karfi ba kamar wannan kaulin na uku da wanda suka ce akan cewa wato wannan hanin ana nihin hani ne na karaha ba nami ba ba na tahrimi ba kenan hani ne na karaha kenan ma an ga wuri an ga an yi shi kenan dai kawai an kine ba an haramta ba ne ina ta gane shi ma dai wannan yana da maganganu shi da sauransu da haka dai abin da yake shi ne a cikin mas'alar kauli na uku na ƙarshe zai fi warkarwa cewa idan mutum yana cikin banɗaki ginanne to babu laifi ya kalli ko ina amma idan yana daji haramun ne ya ba alƙibla baya ko ya fuskance ta idan yana bawali ko yana mi ko yana bayan gari ina ta gani daga kenan wannan ladabi ne ya kamata a kiyaye shi amma duk da haka malai yake cewa qultu wa ala kullin ma'ana duk dai da abin ya kasance yambagi lin hirafu ali liqiblati fil bina'i aidan duk da cewa qauli na ƙarshe mai tafsili shi yayi go malai ce amma shi yana ba da shawara cewa ya kamata mutum ya kaucewa alqiblar hatta a cikin banɗaki ginannan yace ittiqan lil ahadith an-nahiyah fi zalika saboda mutun ya kiyaye hadisi wadanda suka hani a cikin wannan wani ma fihi min al-khilaf al-qawi alladhi nasarahu haula al-muhaqqiqun kuma saboda wannan sabanin mai karfi wanda wadannan malama masu bin diddigi irin su ibnu taymiya irin su ibnu al-qayyim mafi yawa an suka karkata zuwa ga wani kauli to zaga wani kauli yana da karfi sosai to huta daga wannan sabanin da kauli irin kaga su sun taka haramun ne a hili da kuma banɗaki ko ba haka ba to malaka ce duk da cewa kauli na uku mai tafsiri shi yafi warkarwa kuma an yi aiki da dukkan hadisan amma dai duk da wannan kai ma an ba ya zama dole ba in zaka gina gida to ka sa banɗakin ka a makashi ya kalli ma'ana arewa ko kudu asalin ginin dama don kakka ma sha wahala bai kan zo banɗaki kawai ya ka yadda kowa in ya shigo kenan ba babu matsala kuma kai ma an ka shiga kowa na wani ne in har wurin yana yiwuwa a ɗan karkace karkacen kai ka huta daga cikin saɓani ko ba haka ba malai ce ma yu'khadhu min al-hadith abin da za mu fa'idantu da shi a cikin wannan hadisin shine jawazu istidbaril ka'bati inda qada'il hajati kuma wa yufidu bi annahu fil bunyan ma'ana halarcin fuskantar alqibla wajen biyan bukata amma wannan fa ana amfanar cewa in a cikin gini ne kenan جواز الاستقبال بيت المقدس كما حلرچن فسكانتر بيت المقدس كنان فلسطين كنان كو عند قضاء الحاجه وجن بيان بكاته خلافا لمن كرهه دوما اكو وني قول da suke cewa shi ma makruhi ne to babu wani abin da zai ana haka wannan hadisin yana nuna mana cewa wannan kin ba wani matsala bane da haka dai wannan ladabi ne na biyan bukata ko malamai suna cewa wannan yake nuna maka wato daukaka da kuma fifiko na karantarwar musulunci ta yadda wannan musuluncin ya zo hatta shiga ban daki yadda za ka shiga fa in ka shiga yadda za ka tsuguna ina za ka kalla duk wannan musuluncin ya nuna mana kama yadda salman al-farisi ya rawaice hadisi wani yake tambaye shi cewa annabinku wani bai hude ne mana akan alasabili kamar izgiri ne ke so yi mishi ta kai ko annabinku har wani biyan bukata ba ya koya muku ya ce annabinmu ya koya mana biyan bukata cewa idan muka shiga kada mu fuskanci alkibla kada mu bata baya mana da ya gaggaya mishi cewa ku kuna dauko wani abu wani abu ne abu mu kuma na dauko wannan mana abu ne wanda yake mai girman gaske sai da wannan addinin ba abinda duk wani alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta duk wani sharri sai da nisantar da haka ma akan wannan ne imamu malik Allah ya gani shi da gafara yake cewa mustahil yace abu ne wanda yake impossible baya yiwuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma mutane hatta biyan bukata a cikin bandaki kuma a ce bai koya musu tauhidi ba cha bayani da haka kenan duk abin da yake din dai addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi sai dai koyo mutum san rai da imla'i na shedani zai zo maka ka riga ganin wani abu kaza ya kamata kaza bai kamata ba ko wannan idin da ake a cikin wannan watan na Mauludi da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam annabin da yazo ya koya hatta biyan bukata kuma wani abu mai muhimmanci kawai kyale shi ta bar shi bai ce komai ba sahabban nan duk manya-manya ba su suka bayani shi ba kaga wannan duka a ce ga matsaloli na tauhidi manya-manya a ce manzo yayi gumye ta bai bar su ba bai ayyuwa duk abin da kaga ba yayi magana akan shi ba kai ka dauko shi to yanzu kai ne kake so ka fara da shi tsaya inda aka tsaya daga kawai kada ka kara ma wato abubuwan ka zo wasu su falsafa kuma daga karshe kai ka bashe kuma ka fitar da wasu Allah ya datar da mu a sai hadisi na 14 al hadisu rabi 10 hadisi na 14 an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadkhulu al khala'a فأحمل أنا وغلام النهوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء حديث أنس بن مالك دالة تبت أغريش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن يدخل الخلاء يناشقا بندك muka ce nan mana wajen biyan bukata ko ko a sarari ko a dai wurin da aka kebance dira daukar kala sai Anas yake cewa fa ahamilu ana ni sai in dauka wa gulamun nahawi da kuma wani yaro kwatankwaci ne idan aka ce al-gulam shine al-mumayyiz hatta yabluq duk yaron da yake iya ya kai tamyizi me ma'ana tamyizi yake iya bambance abubuwa yana magana ana aike shi kawo ruwa mai da wannan dauko wannan kaza duk lokacin da ya fara bambance to yaro ya kai sinnu tamyiz to daga wannan zuwa ga balaga a wannan interval ke shi ake kira gulam ina wata gani kenan a wannan lokacin bai balaga ba kenan in ya balaga kuma ya huta daga cikin gulam sai lokacin ana amfani da kalmar gulam ana nihin bawa ko da balagegge ne naka ce gulam ana nihin bawa kenan ta wani lokaci kalmar tana daukan wannan to amma anan yana nihi kenan al-gulam shine al-mumayyiz hatta yablu kenan yaro wanda yake iya bambancewa har ya kai balaga da yace gulamun nahawi wani yaro kwatankwaci na ya'ani abin nihi huwa muqaribul li fi sinni mana wanda yake daidai da ni yake kusa da ni tsara na kenan sa'ana wanda muke kusan daidai da shi a shekaru kenan ni he in dauka da wani yaro kwatankwaci na me za mu dauka idawatan min ma idan aka ce idawa bi kasril hamza ka ce i idawatan hiya al ina'u saghir wani makayi ne dan karami min al jild wanda aka yi shi da fata yuj'alu lil ma ana yin shi ne ana samar da shi ne saboda a rika zuba ruwa to ana suke cewa shi sai ya dauka da wani yaro sa'an shi sai su dauki wannan makayin cike da ruwa yace wa ana zatan al'azanatu asa aqsar min ar-rum laha sinan, ma'ana idan aka ce anaza wata ɗan sandaci wanda kuma a can ƙarshen ta tana da kaman an sa mata wani tsini, ita ce anaza. Wata ilgajeruwar sanda ƙarshen ta ƙarfe ne, an sa mata tsini, ita ce anaza. Kenan sai su rike ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanda tashi da kuma wato wannan makayi nashi na ruwa. Fa yastanji bil ma, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya yi istinja, ma'ana sai ya yi tsarki da ruwa. Ina ta gani. To ma yustafadu min al hadith, abubuwan da za mu faidar da su a cikin wannan hadisin, abu na farko shine jawazu liqtisari ala al ma'i fil istinja, halarcin mutum ya takaita da ruwa kadai wajen yin tsarki. Ina ta gani. Wa huwa afdalu, kuma kai da ruwan kadai shi yafi, min al-iktisari ala al-hijara, da kai da dutse shi kadai. Kusan cewa wannan tsarki kana iya shi da dutse, kana iya shi da mi, da kuma ruwa, ko ba ka ba? To waɗansu sa da sai cewa wai wanda ya yi shi ne ka yi da ruwa, kai ka fara yi da dutse sannan sai ka biyo da ruwa. Akwai hadisi da ifi wanda cewa waɗansu Allah ya yabe su ko ya ce yana son su, suka ce wai abin da ya sa saboda su suna aiki da duwatsu ne sannan su biyo da ruwa. Wannan bai imanta. Don haka dai hadisin da yana nuna mana idan mutum zai tsarki ya ga dama ya yi da ruwa kadai, in ya ga dama ya yi da dutse kadai, amma ka yi da ruwa kadai ya fi da ka yi da dutse kadai. Ina watan gane. Li'annal ma'a anqa, domin shi ruwa ya fi mi, ya fi wankewa, ya fi gusar da wannan. Wal afdalu aljam'u baina alhijarati wal ma'a, amma lai ce amma dai abin da ya fi shi ne mutum ya haɗa tsakankanin wato da ruwa da kuma duwatsu. Malika ta qultu aljam'u bayna alhijarati wal ma'a lam yathbut fi hadisi, amma dai hada dutsi da ruwa da wancan wanda muka yi ishara zuwa gare shi bai inganta ba a cikin wani hadisi, kamar yadda Albani ya bayyana shi a cikin Irwaul Ghalil a Tamamul Minna, haka na cikin Tamamul Minna. Kenan fa yuqaddamu alhijara thumma yattabi'uha alma'a, kenan mutum ya fara gabatar da duwatsu sannan yayi da ruwa. Li yahsul al-inqa al-kamil, wai dan ma'ana tsabtacewan ya cika. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi yake cewa falladhi alayhi jama'atu as-salaf wal khalaf, abinda dai jama'an malamai waɗanda suka gabata da ƴan baya, wa ajma alayhi ahlul fatwa, wanda kuma mafi yawan malamai masu ba da fatawa suka hada akan shi, min a'immatil amsar, daga cikin malaman manya-manyan garuruwan musulunci, annal afdala, abinda ya fi an yajma'a bainal ma'i wal hijara, mutum ya haɗa tsakankanin dutse da kuma ruwa. Wa yasta'milul hajar, da farko ya fara amfani da dutse awwalan, da farko litakhiffa najasa, dan najasa ta yi sauki, wataqil kuma Allah ta yi karamci, wataqil mubasharatuha biyadihi, kenan dan ta yi karamci idan mutum dan kada ya shafe ta da hannun shi. In ka fara hudda da dutse kaga yi abin da ya sauran kadan ne, ba dai wanda da ce kai tsaye kenan mutum ya fara wannan. Suma yasta'milul ma'a, sa'annan kuma mutum ya yi amfani da ruwa. Fa idza arada liktisara, amma idan mutum ya so ya takaita ala ahadihima, akan ɗayan su ko dutse ko ruwa, to jaza liktisara ala ayyihima sha'a, kana iya ma'ana takaitawa ko akan dutsen ko kuma akan ruwan. Ina watan gani. Sawa'un wajada al-akhar aw lam yajid, kenan ko ka samu ɗayan ko baka samu ɗayan ba. Kaga dama ga ruwa nan kai istijmar, ga duwatsun nan kai istinja, kowane in kai babu matsala, ma'ana ba ana amfani da dutse bane aka rasa ne, in aka rasa ruwa kana giddice kuma ka gara mai kace ni da hijara zan yi, kuma kaje kai kayanka. Ina ta gani. Malaka ta fa inna iktisara ala ahadihima fa in iktasara ala ahadihima, idan mutum ya takaita akan ɗayan su to fal ma'u afdalu min al hajar, yin amfani da ruwa yafi wankewa yafi kusar da najasa sama da wannan duwatsu. Ina ta gani zaka dai mana wannan aiki ne nami kawai na tsarkakewan, amma babu wani abu a shari'a a ce wannan shi yafi wannan, wannan kawai sun kalli in ka fara gogewan to wa wajen wanken ya fi tafiya. Ina ta gani Allah da tarbiyya. Fa'ida ta biyu shine isti'dadul muslim bi tahurihi inda qada'il hajj, kenan mutum ya shirya abin yin tsarkin shi wajen biyan bukatun shi. Ina ta an gani li'alla yuhawwijuhu ila alqiyami fayatawallawas, kenan dan kada aje wannan biyan bukatun, kenan ka biya bukata wannan sai ya saka bukaci ruwa, shi kuma ruwan yana nisa da kai kana tashi, kuma wannan sai ya kasance sababi ne nami ka zamta ta dan lalata ka. Kenan ana so idan zaka biya bukata ko zaka yi bawali ko zaka yi fitsari to ya kasance ruwan ka yana kusa da kai, inda ka karin anan kai tsaye zaka bai kanu ka dauko ka yi amfani da shi. Ina ta gani kenan li Allah yuwijahu ko yuwijuhu, kenan dan kadda ya bukatantar da shi zuwa ga tashi, idan ya tashi kuma ga wannan fayulawith sai ya lalata jikin shi sai ya talawwat kenan. A fa'ida ta hudu ta uku shine tahaffuzuhu an yanzura ilayhi ahad, taka tsantsan na annabi sallallahu alaihi wasallama dan kaw wani ya ganshi yayin da yake biyan bukata. Ina ta gani domin shi ta wannan sandar da yake ta in yaje kafa ta yake yi, idan ya kafa ta to kuma akwai wani dan tsumma da za a sa sai ta kare shi sai da wani mai huciya baya ganshi ba. Mala ce li annan nazara ila al'aurati muharramun, kaga domin kallo zuwa ga al'aura haramun ne, daka manzo sai ya kafa ta a cikin kasa kuma ya zo dora mata wani sutura dan kada a ganshi. Fa'ida ta hudu shine jawazu istikhdamu sigari wa in kanu ahrar, a musulunci babu laifi mutum ya kasance da ɗan yara ko ɗan gida waɗanda suke yi mishi hidima koda ku iyali koda ku babayi bane. Ina ta fahimta kasancewar da Anas da wannan yaron kaga yi wato diya ne, Anas sallallahu alaihi wasallam ya intar da shi ɗani shi, amma kuma wato dama shi asalin ɗani ba ma bawa bane bala intar da shi, yanda dama kawai uwayen shi sun kawo shi ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi kawai, kenan da haka ƴaƴa ne kuma suke hidima, babu laifi mutum iya su rika ma mutum hidima. Da haka dai da wannan shine karshen wannan hadisi, kuma anan za mu dakata. Da haka dai waɗannan hadisai waɗanda suka gabata suna nuna mana ladabi da kuma karantawar musulunci wajen biyan bukata da kuma gusar da najasa. Muna wata da muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu ladan abinda muke so, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.